ilimi garkuwa dan Adam.
Can hakika ba da tangar da ba kanji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musulunku.
Masarawa assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa dan Adam. Shirin namu na yau zai duba halin da Fulani makiyaya ke ciki ne a Najeriya inda aka gudanar da wani taro na ƙasa na kungiyar Fulani wato Deko da ne wayar da kan Fulani ta hanyar ilmantar da su domin samun ilimin boko da kuma na addini. Kungiyar Raya Al'adun Fulani a Najeriya Fodeko ta ce rashin samun ilimin addini da na zamani ya jefa matasan Fulani cikin wani hali na kakanikayi. A wajen wani taro da kungiyar ta gudanar a garin Kebbi dake jihar Nasarawa, ga samu halartar jigajigan Fulani daga sassa daban-daban na Najeriya, inda babban sakataren kungiyar Barista Musa Isa Arifi ya karin haske game da wannan taro nasu.
Sunana Musa Isa Arifi, ni ɗaya ne daga cikin trustees na wannan kungiyan, kuma ni ne magatakarda na wannan kungiyan na ƙasa, wato secretary general kenan a Turanci. To, an kafa kungiyan nan da nufin a taimaki al'umman Fulani, kasancewa ƙasa yanzu ta canja, zamani ya canja. Da abun da ya taso zaka ji ana maganan Fulani shi Fulani shi. Abinda kuma ya jawo tunanin mu shine fadan da aka yi a Numan a jihar Adamawa da wanda aka yi a Mambila a jihar Taraba. Shi ya nuna mana cewa ya kamata mu wayar mu da yan uwan mu kai su dawo su bi zamani. A daina zoma a ce ba za a yi karatu ba, ba za a koyi sana'o'i ba, sai dai kawai a rike kiwo kadai. To kiwo by the time rikici ya kashe maka dabbobi ko aka sace su, kaga an talauta mutum. So wayannan dalilan da yasa aka kafa kungiya. To daga kafa kungiyan zuwa yanzu Allah subhanahu wataala ya bamu nasarori masu yawa. Daga ciki da farko dai ta samu karbuwa, akwai jihohi masu karfi guda 13 da muke da su a yanzu haka a ƙasar nan, suna ayyuka daban-daban na ci gaban al'umman Fulani. Daga cikin abubuwan da muka iya samu muka achieving ko muka ma Fulani shine akwai gina makarantu guda 9, gina makarantun Fulani na primary school guda 9. Daya yana Kaduna, akwai daya a nan Nasarawa, akwai a Taraba, akwai a Adamawa, sannan akwai kuma makarantun da muka gyara su, da mun suna nan mun zo mun gyara su mun karfafa al'umman Fulani su tura yaran su. Sannan bayan nan mun sai kayan da ake bukata a aji kaman su tebur da allo da kayan rubutu da sauransu. Sannan bayan nan mun dauki dawainiyan biya ma wasu yara kudin makaranta, wanda a yanzu figon su ba zai abun nan ba, amma dai akwai wayanda muka biya musu sun kai 2000. Sannan bayan nan bamu mance da addinin mu ba, mun bude ma matan islamiyoyi. To dan nan mu yaran mu da suka yi kuma karatu, muyi kokari muna koya musu research, yaya za su yi research din cike kenan ma NGOs a biya su, mun ma mata da matasa. Sannan bayan nan akwai wayanda muka sama musu scholarship suna karatu kyauta a manya-manyan makarantu a ƙasar nan. Bayan nan kuma akwai yaran da muke koya musu sana'o'in hannu.
To sanin kuwa ne dai tafiya irin wannan na samar da ilimi da kuma koyar da sana'o'in hannu ba a samun nasararsa idan ba hada da mata ba. Ko akwai wani mataki da ita wannan kungiya ta Fodeko ta dauka na ilmantar da mata da kuma koya musu sana'a? Ga dai sakatare janar na wannan kungiya Barista Musa Isa.
A wannan jihar mu ta Nasarawa mun koya ma mata 250 a shekara ta 2021, mun koya ma mata 250 sana'o'in hannu, mun ba su jari, mun ba su certificate. Yanzu kuma mun sake dawowa, wanda yana daga cikin dalilin wannan taron, mun sake dawowa mu duba a cikin matan nan da muka ba su kuɗi su yi sana'a, shin suna yi ko sun cinye jarin su? Mun yi bincike mun tarar da wasu sun cinye, wasu kuma suna yi, wasu kuma jari ya dan sauka. To wayanda suke yi da wayanda kuma jarin ya dan ragu, muna da niyan zamu kara musu kuɗi wanda za su yi amfani da shi su jajaye.
To ko wani irin kalubale irin wannan kungiya take fuskanta ta fuskar gwamnati da kuma sauran al'umma?
Kalubale da muke fuskanta, to a zahirin gaskiya mu dai alhamdulillah Allah subhanahu wataala yana taimakon mu. Da wallitin dai da zamu ce shine duk kudaden da muke amfani da su kudin mu ne da mu muka tara da kanmu.
Ta ya wadannan hanyoyi kuke bi wajen samun kudin shiga da kuke wadannan ayyuka da suka kai ga da bada
tallafi? To da farko dai mun fito da wani tsari ne, duk al'umman Fulani ko community da suke da wani matsala suka kawo mana, zamu sanar, zamu duba mu ga nawa ne kudin zai kama. Idan muka ga kudin nawa ne zai kama sai mu duba shin abinda mu zamu yi da kanmu ne. Idan abinda zamu yi da kanmu ne zamu yi kakaro ne kawai, wannan ya kawo, wannan ya kawo, wannan ya kawo mu hada. Idan abinda kuma yafi karfin mu ne sai mu duba manyan mutane da muke ga suna da zuciyar taimakawa sai mu neme su. Wani lokacin kuma muka nema daga wajen NGOs, mu nemo su NGOs mu ce to ga wasu programs ga Fulani suna bukatan kaza da kaza, muna neman ku taimake mu. Sai su duba su gani in abinda muka gaya musu ya gamsar da su sai su tallafa mana. Amma a gwamnatance tunda muka kafa Fudeko ya kawo yau, babu jami'in gwamnati guda daya da muka samu ya tallafa mana. Ba kuma muna ce wai ko sun ki mu bane ko a'a, kawai dai kila ta ma ne bata iso ba da zai sa su tallafa.
Shi ma a bangaren sa Daud Abdulkarim ya bayyana jahilci a matsayin daya daga cikin matsalolin da ke addabar al'ummar Fulani, lamarin da yasa matasa ke shiga ayyuka irin na ta'addanci.
Do yawanci waɗannan yaran da suke fandarewa in ka bincika, in ka je in hukuma ta kamo su, in ka bincika sai kaga a tambaye shi kai islamiya bai yi ba, kai boko bai yi ba, kaga jahilci ya cinye su. Yawancin su basu ma san inda aka dosa ba. To kaga ya kamata ai fada da jahilci, sannan a ringa hada iri waɗannan tarurrukan yanda za a gayyato Fulani a matso da su maimako a dinga tsorata su ana fansa masu cikin daji. Ka gane, yana daga cikin hanyoyi. Sannan a ringa magana ilmantarwa dinnan, a yi kokari yanda za a yi a shiga sassa a jawo hankulan Fulani a ilmantar da su. Yana daya daga cikin muna roƙon gwamnati ita ma ta shiga wannan tallafi yanda za a samo yaran Fulani a dan zakulo su, a ringa training din su akan especially wajen kiwo, wajen kiwo da noma, yanda za su zamanto self reliance na zamani.
To masu sauraro, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin Nasiru Adamu Alkaya da kuma jami'ar da ta bada umarni da daidaita shirin. Jolly Legal Gresham naku Babangiji Brian ke cewa huta lafiya sai wani mako.
Kan hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku, kan jimarar ilimi abun rainawa.